assalamu alaikum masu sauraro barkin mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta har yanzu dai muna kan batun zamba cikin aminci a kungilar gina shagunan kasuwa karkashin karamar hukumar Abuja Amal biyo mu cikin shirin suna na Sarki Hashim Gumel a cigaba da kawo muku takaddama tsakanin kamfanin fahazata mai zaman kansa da wani kamfanin karamar hukumar Amak ta Abuja kan wata kungila da aka amincewa kamfanin fahazata na gina shagunan kasuwa da yawansu ya kai 140 akan kusan jumlar kuɗi sama da naira miliyan 135 tun farko dai kamfanin fahazata ya biya kuɗaɗen kafin alƙalamin kungilar sama da naira miliyan 10 ga kamfanin na karamar hukuma wanda idan wata kila mai sauraro na biye da shirin da ya gabata shugaban jam'iyyar APC na Abuja Baba Ishaq ya tabbatar mana da cewa an yi amfani da kudaden ne domin aikin jam'iyyar APC kamar yadda wannan shiri ya alƙawarin sake tuntuɓa shugaban karamar hukuma Abdullahi Kandido dan ba shi damar jin ta bakin sa mun ga kuma abin da ya faɗa mana
inda na sani shine babu mamaki ya jahilci yadda al'amarin take dalili na cewa ya jahilci al'amarin shine ba mu muka ba shi kwangila a karamar hukumar Abuja Minista Area Council ba na farko dai ita karamar hukuma tana nan a matsayin ta uwa na wannan kamfani da muke kira da Amak Investment and Property Development Company Amak IPDC kuma ita Amak IPDC tana cin gashin kanta ne karkashin karamar hukuma take amma tana cin gashin kanta ni ne chairman na board amma mai gudanarwa na wannan kamfani office ɗin shi ne ake da shi managing director shi da ma'aikatansa sun fito gudanar da duk harkoki da ake yi a wannan kamfani to saboda haka ba ni nake ba da kwangila a Amak IPDC ba wanda yake ba da kwangila a Amak IPDC shine MD to tsakanin MD da shi wannan bawa Allah hurtan su da kuma ciye kai a tsakanin su ne ni ba na ba da aiki a Amak IPDC saboda haka ban san yadda aka yi ba har suna na ya shigo ciki amma a matsayina na shugaban karamin hukuma dole duk abin da aka dauko a jefa mani na amince amma amincewa ba wai don na amincewa ni nake ba da kwangila ba to idan akwai wani abin da ya shiga tsakanin shi da MD wannan tsakanin su ne ni ban sani ba ko annan karamin hukuma inda Allah ya bani shugabanci na yi aiki daga shekara 2016 har yau din nan duk kwangila da ake bayarwa ana bin tafarkin da ya kamata ban taɓa hurɗa da wani ɗan kwangila ba tun da nake wannan karamin hukuma kuma ƴan kwangila wanda suke yi Allah ya ba su ikon suna sauraro na yanzu idan akwai wanda na taɓa karɓo na ce ya zo ya bani abin da ake cewa abin baki alƙalami kafin a baka aiki don Allah don girman zati wannan wata da muke na wata azumi ya fito ya bayyana mu ban ya bayyana a duniya cewa ya bani kaza don na bashi aiki kaza ban taba karban ko kobo kowa ba bala na ce dan kungila ya bani kudi don taimaka sa ba aiki ban taba yi ba kuma Allah shine shaida kuma al'umma da muke wanda suka yi aiki na su ma shaida ne duk wani dan kungila bai aiki a karamar hukuma ya san cewa ban taba karban mai ko kobo ba saboda haka wannan tsakanin su ne da MD ba mu muke ba da ayyuka a wannan kamfani ba karkashin mu dai wannan kamfanin ke da ni na kirkiro ta amma suna cin tancin kansu ne kuma suna harkokin su tsakanin su da yan kasuwa
yawa
amma idan mutum yana da damuwa in suka buga suka buga mu samu kan al'amarin ba suka neme mu idan na yi zama da shi ba mamaki na yi zama da don a yi gyara ko ka san kuma kamar ni zaka kai doki ne rashi ba zaka fi da sashe sharuwa ba na yi kokari in ga cewa an warware wannan damuwa idan ba samu warwaruwa ba warware ta ba har killa an kira wannan MD to ai akwai wani sabon MD yanzu nan ya ko wannan wuri za a warware mashi wannan damuwa domin shi wanda da na kawo yanzu nan ai na yi imani cewa ina nema ta kokarin gyara abubuwa da suka lalace wannan abin da na sani kenan
rashin sanin tabbas game da hanyar samun waɗannan kuɗaɗe da ake takaddama a kai yasa kamfanin fahaza ta tsaura kamar shigar da korafi ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa tsakanin ma'aikatan gwamnatin Najeriya ICPC wakilin ciki da gaskiya ya tambayi darakta a hukumar ICPC Baba Ashir ko kamfanin fahaza yana da hurumin shigar da korafin sa ga hukumar
eh kware da gaske kowanne dan Najeriya yana da yanci ya kawo korafi wa hukumar ICPC muddin dai korafin ya shafi rashawa da cin hanci wannan yanci ne na kowane dan Najeriya
wato abinda ɗan Najeriya da yawa wata kila ba za su gane ba kan irin ayyukan hukumar saboda yawan labarai da ake bayarwa ne na hukumar EFCC. Amma wannan aikin hukumar ku kaso kan ya shafi jami'ai ne na gwamnati da irin abubuwan da suke yi.
To, ai ya kamata mutane su fahimci cewa mu hukumar ICPC hukuma ce da take yaki da rashawa da cin hanci musamman ma a jami'an gwamnati. Don haka idan wani mutum yana da korafi game da wani jami'an gwamnati yana da yanci ya kawo kara. Kuma ba wai kawai ba jami'an gwamnati ba. Ko da ma'aikatu masu zaman kansu ne wato 'yan kasuwa aka samu wannan cuta ko da haɗin bakin jami'an gwamnati ko hukumomi na gwamnati kaga duk wannan ma kafa ce wadda ɗan Najeriya zai yi amfani domin ya yi amfani da 'yancinsa ya yi wannan korafi. Dokar da ta kafa ICPC ta ba da dama a binciki ko ma wane ne inda aka same shi da rashawa da cin hanci gwargwaron korafi da aka samu daga wajen jama'a. In na ce ko wane ne in ka ɗauke waɗanda kundin tsarin mulki ya ba wa kariya wato sashe na 308 ma'ana wato immunity. Kaga ba za mu binciki shugaban ƙasa, ba za mu gurfanar da shi gaban kotu, ba za mu gurfanar da mataimakin shugaban ƙasa, ba za mu gurfanar da gwamna, ba za mu gurfanar da mataimakin gwamna ba. To, amma kuma duk da haka dai dokar mu bata hana mu bincikensu ba, ko da suna mulki din, za mu iya bincikensu, ko da suna mulki din inda muka samu korafi a tattaren su. Gurfanar da su ne da kotu dai ba za mu iya ba, to abin da kawai yake nan. Amma duk wani ɗan Najeriya yana da 'yanci ya kawo korafi kuma ICPC in an zalunce shi, kuma zaluncin nan ko da jami'i ne mai zaman kansa ɗan kasuwa ko kuma jami'in gwamnati.
To wato idan kariya ta shafi waɗancan na sama ya kamar irin wannan na shugaban karamar hukuma?
A'a, ba ruwan section 308 sashe na 308 da shugaban karamar hukuma.
Shi ba ta yi wannan kariya.
Wannan immunity section na immunity bai shafi shugaban karamar hukuma ba. Tudu ma na gaya maka ba wai absolute kariya ba ne. In aka samu waɗannan mutum hudu da rashawa da cin hanci, su ma za a iya bincikansu. Amma kuma ba wai za a gurfanar da su ba ne, sai a jira in suka sauka sai a gurfanar da su. Abin da ake yi kenan.
Yawwa, don irin waɗannan jami'ai a ce bayan an fara bincike ko kafin a fara binciken sun sauka daga mulki, duk da haka ba su tsira daga binciken ba.
Ba kwanan na aka kwace kadarori ba na tsohon gwamna yari na Zamfar State, shekaru nawa ka sani aka ɗauka ana bincikensu? Ai, binciken ba wai ya faru ne lokacin da suka sauka ba.
A wajen yanzu ta yaya ake shigar da ƙara wa hukumar ICPC?
Dokarmu ta sashe na 6 ta ba da dama wa kowane ɗan Najeriya ya shigar da ƙara ko a rubuce ko kuma da baki. Da baki idan bai iya rubutu ba, sai ya yi bayani wa jami'in hukumar ICPC, jami'in hukumar ICPC kuma ya rubuta a rubuce, sannan shi kuma sai ya sa hannu. Idan bai iya rubuta signature ba, wato sa hannu a rubuce ba, sai ya dangwala yatsansa. Ka gane abu ne mai sauki. Yawa, yanzu ma kuma mun ba wa dama wa 'yan Najeriya su kawo mana korafi ta waya. Idan an gano wani abu almundana da sauransu, a ɗan tsokata mana a mana tsokaci a kai ta yin amfani da special number, wato lambobi guda 12. Lambobin su ne kamar haka: 0800 222 4272. Zan sake maimaitawa: 0800 222 4272. To wannan special number za ka samu cewa digit lambobi 12 ne, ba kamar MTN ko Glo ko Airline da Airtel da ake samun lambobi 11 ba, a'a, lambobi 12 ne. To wannan lamba 12 ne da na bayar. Idan mutum ya kira, an haɗa ta da ita wannan lamba, an haɗa ta da lambobi guda 5 kuma. Sannan kuma babu yadda za a yi duk wani ɗan Najeriya ya kira wannan lamba, a ce ICPC ba su ɗauki wannan lamba ɗin ba. kwana zubur komin dare komin rana za a dauki wannan lamba za a dauki wannan kira kaga za a yi amfani da iyo da wannan lamba din kuma ba za a caji mutum ko da shi sun kawo ba to kaga wannan shi da ake kira toll free line to wannan wata dama ce da ICPC ta ba a bayyana jama'a cewa duk wani mai korafi yana iya isar da korafinsa ta wannan line ko kuma ya aiko mana amfani da email address din shi ne info@icpc.gov.ng info din nan babu r info ne @icpc.gov.ng shi ne email din mu sai mutum ya rubuta mana a rubuce sai ya turo mana ta email akwai kafofin sadarwa na yanan gizo da yawa banda shi kansa ainihin website din commission din da mutane za su yi amfani domin isar da korafinsu.
Masu raro kun dai jere ta kaya ga wannan takaddama tsakanin kamfanin Fahazatu da kamfanin zuba jari na karamar hukumar Amur da ke tsakiyar Abuja. Za mu koma gefe tare da zuba ido kan yadda za ta kaya sannan mu dawo mu sanar da ku abin da ya faru. Yanzu amuridin wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri Nasiru Adamele Kaya. Ni Sarki Lahashin kuma da ke cewa sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.